يا نوح لا تكونن من المرجومين. والله ان بك كده بسير من جهتك. قال ربي ان قومي كذبون افتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن من المؤمنين. فانجيناه ومن معه في الفلك المشحون ثم اغرقنا بعض الباقين. ان في ذلك لايه وما كان اكثرهم مؤمنين وان ربك لهو العزيز الرحيم. حكى النبي لوط ده يقري متانسا سكت لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين. والله اذا بك دينا بس من كوليك دغ غي ان جينا كن كولين ان تفينا ما na sai an kore ka ko baka so sai an jefe ka can za a jefe can za a kore za a kore mutum daga can za a kore ka duba annabi Ibrahim da kansa da babansa sai da mai ji ba amma ce la illam tantahi la ardu mannak wa ajurni maliya sai mun daga ni amma ka dana bazan jefe ka to duk wannan wanda kake duk bakin sa na kumfa ya rufe yadda zai ya kai goro ya kai mari ya zuga wannan ya zuga wancan a yake tana a tada hankali ma'ana an kore shi ya rufe yadda zai kenan. اخر حكم يتوقع عليها هي الفتنه اللي كان سنده زي دوغره da ita ga dan numfasa shi ne ta yadda fitna amma in ba haka ba sai ai bayani ba sai bayani ka'idar qur'ani da hadisi kenan hatu burhanakum in kuntum sadiqin ka kawo hujja in kawo hujja sai in ce da fada in fada shikenan mutane ko su fahimci gaskiya sarki zagi sarki ne zagi sarki mutunci kada ne mutunci ba daidai bane ba in ce zan yi muku ba'a in aibata wani sashi na jikin ka ko in aibata yaran ka ko kabilar ka in dai nayi haka to dalili na ya kasa kenan ba a daidai bane ba ka aibata wata halitta tawa ka aibata wani sashin jiki na ka aibata yare na ka aibata kabila ta ka aibata wani nawa in har kai haka dalilin ka ya kasa kenan sai ka fake wani wuri ka koma gambara ko dan kama amma idan mutum yana da hujja ko dalili babu wani magana ko ba'a babu magana wani gambara ko kama sai mutum ya kawo Qur'ani hadisi sai a tambata sai a bada koli sai al'ummar annabi ta fahimci gaskiya kuma wai yanzu abubuwa irin waɗannan na addini dan Allah idan ana zaman lafiya ake fahimta su ko yan ana fada to dan muke so su mun fada ko dauki ka'ida duk wanda yake son fada fa ba ya da gaskiya duk wanda yake son a tashi hankali a yi waye kai da gaskiya fa kuma duk wanda kaga yana sa cewa a tashi hankali wanda zai zuga ya tashi hankalin babu dan sa sai dai dauko ƴaƴan mutane sai sa su sai su taka hankali su ko ƴaƴan su suna gida suna karatu ko kuma ƴaƴan ku suna taka hankali duk wanda za ku ja shi a tashi hankali kuma wani abu da ake gane malamin bambanci tsakanin sunna da bid'a da shi mai kokarin yadda sa mutane kan sunna kokarin sai kusa mutane su fahimci addini ko sun san shi ko ba su san shi ba ko sun masa alfarma ko ba su masa alfarma ba ko suna ba shi kuɗi ko ba sa ba shi idan su fahimci addini da yawa daga cikin waɗanda suke zuwa wajen wa'azi lokacin da ahlus sunna ke wa'azi za ka samu waɗanda kiɗan su na janaji waka ne amma babu wata alaƙa ta fasimal idan an tashi tsakanin malamin da almajirin kuma san a wacan guwa yake ba a wani ofis yake ba a wani yake ba mai bid'a kuwa in da kai almajirinsa ne ya san ka to ka shiga uku in dai kana da haske wallahi ka shiga uku kana Abuja ya san ofis ɗinka kana kasuwa ya san rumfar kasuwarka duk waɗansu matsaloli na shi na rayuwa a kanka zai ɗora maka ahlus sunna baya haka ahlus sunna ko kuma ka fahimci addini ko ta Allah ko ka zo rinsu ko ka zo jansa ba duk ka san ɗinka gare sa kai aiki da shi amma ba sai ya rika sa maka wani haraji haraji ba ba sai ya rinka banka wani maganin kujerar kumara ko kujerar aikin hali ba babu wannan a cikin abin da din ahlus sunna ka bashi baka bashi ba wannan duk sai ta safa shi da burin sa ya isar maka da sunna kai aiki da ita burin sa ya hada ka kai tsaye da baban Kasim ba ya hada ka da kansa ba malamin sunna baya tsoratar da kai kowa sai Allah sai ta tsoran Allah Allah yana da wuta Allah ne Allah kada adawa shi Allah kada samudawa shi Allah kada girauna shi yayaye yayaye malamin bid'a kuma mu za a sabawa to ku kuma ku ne suwa mu ne za a sabawa in ake mana ba daidai ba za a ga ba daidai ba mu ne anan yana tsoratar da kai ne idan sai yake tsoratar da kai ba Allah ba to amma malamin bid'a yake malamin sunna kuma yana tsoratar da kai Allah kare dokar Allah in kare dokar Allah Allah zai kusa Allah yana da azaba Allah yana da aljanna idan mutun ya bi shi Allah yana da wuta idan mutun ya tsaka wata amma malamin gida ba haka yake ba ko malamin sunna kokarin sa al'umma su yi karatu su fahimci addini kuma wannan gida suna da wani abu kuma na taɓa faɗa mutane a tafsirin Maiduguri nake cewa mutane malamai za ka iya kasance kashi uku akwai malamin da zai birge ka shi birge ka kawai zai akwai malamin da zai tsorata ka ya birge ka akwai malamin da zai koya maka addini shi malamin da zai birge ka zai zo ya ta baka waɗansu kisoshi da labarai ya kama wani zance nan bai kara safe jona da wancan ya kawo nan ya jona ya harhaɗa ya fitar sai abin ya birge ka ji daɗi amma in ka tashi aka tambaye ka me ka fahimta na addini wanda a yanzu ne ka fahimta da kafin ka je wajen baka fahimta ba me ya karu cikin darajar imaninka alaƙar ka da Allah karuwa sai ko raguwa sai ba abin da ya karu ko ya rabu zaka je wurin sa sau ɗari kai ne sai wanda kake zaluncin nan a kasuwa baka daina ba kai ne dai wanda kake barna cikin harkar gwamnati baka daina ba kai ne dai wanda kake algushi wajen sayar da sirwa baka daina ba in ma mace ce ita ce dai wanda take miji rashin mutunci bata daina ba in ma kai wa azzali ne kana tuka iyalanka duk baka daina ba saboda shi malamin ba abin yake ko da kai ba burge kai ke to sai ya ce maka wannan dabarun ya ɗauko nan ya fita nan ya shiga nan gurin ya fita nan ya shiga ta rasa mai ka fahimta to wannan zai burge kai kenan in za ka yi shekara ɗari ba za ka fahimci addini ba wajen akwai malamin da zai tsoratar da kai wannan irin masu tsumbu irin masu da'awar karama irin masu da'awar walitaka su cewa su ba a saba musu wali zai fi da kai wali zai wacece da kai abin da na cewa mutanen Kano ko nan ba ku da waɗannan matsalolin wallahi Kano ne ake da wannan matsalolin abin da na cewa mutanen Kano na ce yanzu ko al'ummar Kano da kuke da'awar waliyanku idan mutum ya rasa kasuwanci su ne in mutum ya rasa waye wali ne ya fi da shi na ce dan Allah ko al'ummar Kano yake muku wannan barazanar ku duba ɗin nan mu da ire-irenmu ko ni Ja'far ko wane ne da wane ne da wane ne ba fa wani ɗaya muka wata waye ba dukkan wani yin muka wata waye gashi muna ci gashi muna ta gashi muna zuwa haji gashi muna zuwa umara gashi muna karatun qur'ani za mu kirawo aya cikin ikon Allah ka ta zo muhaddisi hadisi muhaddisi aya ba wani waliyin da sai ya fusi sai ya shafe qur'ani da ke kanmu dan Allah bai da wani tsoro sa wai duka sai mutane nace ko ba haka ba nace kuma ku fita wajen karatu tafsiri da muke na ranar juma'a nace ku fita duk wanda ya isa sai kirge adadin mota ko mashin da suka zo wajen ba su kirgu ba nace to duk wanda suke zuwa nan munan fa wai duk sunan ku duk wanda ya sun yi fushi da ku amma ga shi da mota kuka zo da mashin da waye idan wani ya fushi da ku ya kwace motar da mashin din mana kuma nace su me yasa waliyan sai dai su yi fushi da mu musulmai dan Allah yadda waliyan nan idan an yi fushi da su suke jin haushi dan Allah su kama mana da Isra'ila mana muhuta wani irin waliye ne wannan sai dai su yi fushi da kai musulmi da kai musu ba daidai ba amma sun kyale Yahuda suna kashe Falastinawa a Falastin sun kyale su Bushi suna zalunci sun kyale su Rasha suna karkashe musulmai a Chechnya sun kyale Filifin ana karkashe musulmi a yankin Moro sun kyale ana zalunci wani irin waliye ne su sai dai sai dai kai kawai bawan Allah nan gurin sun yi fushi da kai ka rasa kasuwa amma ga Arnatan sun kyale su ba su karkashe su ba an huta wannan kenan na sake ce musu kun ga idan halin sunna aga yayi shiga mai kyau ya sa riga ya sa mai nan sai a ce Saudiya ta gashi ko an ganshi Allah ya jarrabe shi a cikin sa ya kare sai a ce wani yake kufi da shi nace kun ga anan gurin ku kuna da matsala ma'ana yan Saudiya alheri sai yake hannun su ku kuma waliyan ku sharri ne ke hannun su ba haka bane ba sai da kamata yayi ma in ne shiga mai kyau a ce ka gani da haka yana saba wali amma tun da wali yana da karanci ya yi tsaye hakuri ya taimake shi ka gane sai zanto a ce waliyan yana da suska biyu yana suska ta alheri yana suska sharri amma sai zanto su waliyan suska sharri sai kawai da su in ka rasa gida su ne in ka yi wane ne su ne in aka kula daga aiki su ne amma in ka yi kuɗi Saudiya in an baka aiki Saudiya in ka ci zaɓe Saudiya in ka yi waye waye Saudiya ma'ana Saudiya gaba ɗaya ita kuma ita ce kun tara mata alheri gaba ɗaya kenan in ka gina masallaci Saudiya, in kai waye Saudiya, makaranta Saudiya, ba da guraben karo ilimi Saudiya, to amma karewa a kasuwa wali, kola daga aiki wali, kola daga makaranta wali, dumoshin a makaranta wali, rashin aiki ne san Allah, dan Allah a nan ba cin mutuncin wali kuka yi ba, mu da su waye zagi wali ne. Wani kuka zagi wali ne, kuka yi wa wali ne, abai ki ba a sani ba. Kuka yi wa wali ne, abai ki duk ba a gane ba, sai yau kai da muke fasa kwan. Ya ƴan uwa, gaskiya wato lokaci ya yi da musulmai za mu shiga taitayen mu. Duk wanda yake son addini, Qur'ani da hadisi, Qur'ani da hadisi. Kuma duk wanda yake son ya fahimci addini ya fahimce shi kan fahimtar magabata. Qur'ani hadisi bisa ga fahimtar sahabbai tabi'ai tabi'u tabi'ina. Kuma mu mayar da hankulanmu kan ƙalubalen da yake fuskantar mu a matsayinmu na al'umma a wannan ƙasa, sama da matsaloli da ke tsakaninmu. Matsaloli da ke tsakaninmu fa, kar mu taɓa ɗauka zagi ne zai warware su, wallahi ilimi ne zai warware su. Kuma duk mai son a warware su sai ya ci gaba da karantar da mutane, ya ci gaba da wa'azantar da mutane. Kuma mu gane cewa wato a yau a cikin dukkan wani babban malami da yake da shi, da masallacin Juma'a da kofar gidan mai martaba sarkin Bauchi, idan mutum ya nemi alfarma sai zai karantar da Sahih al-Bukhari ko da sau biyu a wata, za a hana shi? Sai a sa Sahih al-Bukhari ko a sa Sahih Muslim ko a sa tafsirin Qur'ani. To ni abinda nake nufi duk malamin da yake sa a fahimci addini sai ya karantar. Kuma wajen karantarwa ya karantar da ƴaƴan al'umma, ba wai ƴaƴansa kaɗai ba, ya karantar da ƴaƴan al'umma. Kuma yadda sunna take, malamin sunna yana son ya karantar da al'umma gaba ɗaya, da ƴaƴansa da ba ƴaƴansa ba. Amma malamin bid'a sai dai karantar da ƴaƴansa, ko kuma sauran ya muku wazi. Kaga ko miji tsakanin wazi da mai, zaka samu wani yayi shekara 20 yana jin wazi, amma har yanzu ka bude masa Qur'ani ba zai sa da baki ba. Amma wanda aka yi kwana 30 ana tsora masa karatu na 35 zai fara sada baki. To kaga ko mun ji tsakanin wanda zai yi wa'azi da yayi a daren maulidi ayi wa'azi a waya ayi wa'azi, ba za ka fahimci addini ba, nan wanda zai tsora ma karatu ko tsora wa ɗanka karatu. Kuma za ka samu cewa duk malamai na jira a duk inda suke, wallahi gidajen suke ginawa ba al'ummarsu ba, gidajen suke abin nan. Malaga ya ce ka Abubakar Mahmudu Gumi da waɗansu suke zaginsa, na yi magana kwanaki nake cewa a bayar da suwarsa zuwa aka ana cewa waye zai zama halifansa ya koyar da karatun da yake karantarwa. Cikin mutanen da aka kawo babu ɗansa, an kawo Malam Sunusu Gumbi, an kawo Sheikh Muhammad Awul Abubakar, an kawo amininsa wato Malam Halilu Binji, an kawo waye duk waɗanda aka kawo cikinsu, ko ma lokacin gamman ba wanda suka haɗa da Malaga ya ce ka Abubakar Mahmudu Gumi. Local government ɗaya ma bata haɗa su ba, ballan sana'a ce ma ɗansa ne. To kaga malamin sunna kenan, shi ba wai ƴaƴansa yake kafa ba, tare da cewa yana da manyan yaya. Akwai ɗansa Dr. Ahmad, yanzu haka yana karatu a Ummul Qura University, abokina ne wanda idan ana magana zuwa ya gaje shi ba sai a kawo shi zuwa gaje shi ba, ko da bai cancanta ba tun da dai kawai komai gado ake a nan ƙasar na san zuciya, ko ba haka ba. To amma ba wanda ya yi tunanin wannan, saboda sunna ake yi. Duk malamin sunna za ka samu cewa ba wai ɗansa yake kawo ya gaje shi ba. Kuma ga shi ko abin nan waye cikin malaman da suka rasu na kwanan nan, misali Sheikh Ismail Idris da ya rasu, ɗansa aka kawo ya gaje shi? Sheikh Malam Ibrahim Bai mai shinkafa da ya rasu, ɗansa aka kawo ya gaje shi? Ya gaji karatunsa, ba Malam Hassan Sa'id yake ba, ba aminansa ba ne ba. To ka kawo mun malamin bid'a ɗaya da ya bayar da almajiransa ya ce shi zai gaje shi, wallahi sai dai ƴaƴansu, amma ba ta kawo mutane su ce wai kai ka zo ka gaje su. Saboda menene? Komai su suke so su yi kaka gida, in an gayyace su wuri su tura ƴaƴansu, amma sai ga almajiransu ba za su tura shi ba. Su kullum abinda suke so wai ko mutane an yi kuɗin gudan muridai, su kuma an yi sunan su zama waliyai da shehina, kawai ko dangin gidan ku dangin gidan muridai ne. Amma su ba za su koyawa ɗan wani karatu ya iya ya gaje su, ba zai yiwu ba. Wallahi wannan kuma shi ya kashe addini a nan ƙasar, shi ya kashe addini. Ga haka kira muke ga malaman mu cewa lokaci yayi da za a abin nan, kuma wallahi riba ce mutum a kawo wanda zai maka opposition, wannan riba ce a rayuwa. Ibn Hazm al-Zahiri yake cewa da mutum ya zage, da mutum ya yabe da kare ya zage ni, sai ka ce meye hikimar ka? Yace a, yace idan ya zage ni ɗaya daga cikin biyu ne, amma dai abin da ya faɗa game da ni gaskiya ne, yace to sai yi ƙoƙari in gyara. Amma abin da ya faɗa game da ni ƙarya ne, to kaga yayi mun kaji ya rage mun zurbi. Amma idan mutum ya yabe ni, amma yabo na ɗaya gaskiya ne, sai in ji daɗi, yace kaga jin daɗin da ne zai rushe mun wani ɓangare da lada a wajen Ubangiji, ko Allah ya kalle ta kushe mun niyyar ta nan gaba. Amma kuma ƙarya yake abin da na faɗa ba alheri na bane ba, amma da ya faɗa sai na ji daɗi, yace kaga anan gurin kuma ya fahimta na ɗazu ɓarna, na san ba haka nake ba, amma da aka ce haka nake kuma na ji daɗi. An gane ko? Yuhibbuna an yumadu kenan, imanan ya fa'alu, wanda Allah ce fala tahsabannahum bi mafazatin min al'azab. Su kaga ake idan ka samu yara matasa waɗanda waɗansu ƴaƴanka ne, waɗansu jikokinka za su taso su faɗa wani abu wanda yake duk abin da suka faɗa game da kai, Ubangiji ta'ala ya baka shekaru, ya baka Qur'ani, ya baka kaza, sai ka tsaya ka auna ka gani meye suka faɗa wanda ƙarya suka yi mu, meye suka faɗa wanda gaskiya ne. Abin da ke gaskiya ne tsakanin na da Ubangiji sai yi ƙoƙari in gyara. Abin da ke ƙarya suka yi mun, sun yi mun kagi kenan, Allah zai saka mu. Magana ta riga ta kare. Wannan idan da za mu ɗauki wannan matakin za mu samu sauki. Amma lallai a nan gurin ne ina kira ga mabiya, lallai dukkan wanda ya zo ya ce mana wai mu kyale musulmi da mu zaɓi Kirista, to fi son zuciya ya faɗa mana. Na faɗi wannan magana a Kano, don sake mai ta ta yanzu. Ta fa a Kano ni akwai ƴan ɗarika sun bara ma bara wacan suke sun yanke mu hukuncin kisa. Tuntun da suka ce sun yanke mu hukuncin kisa an yi waye. Har program aka yi a radio live aka yi zage-zage da hayaniya da cin mutunci iri-iri da sauransu. Haka duk wannan malaman suka kasa sai suka nemo mawaka na ce aiki kenan. Ma'ana malamai sun kasa yanzu an koma kan mawaka. Su tare musu faɗa. Ayi zagi, ayi zagi da sauransu, amma wallahi tallahi duk wannan abin bai taɓa sa ni na canja abin da nake gani shi na fahimta Qur'ani da hadisi ba. Abin da nake da su nake tabbas idan aka zo zaɓe a wuri da musulmi can ƙarya wanda yake ana sa ran kwatanta gaskiyansa ga wani musulmi rubaba-rubaba, nake zan zaɓi wannan can ƙarya in kyale rubaba-rubaba. Idan aka zo zaɓe ga Krista amma ga musulmi ɗan Tijjaniya, ga musulmi ɗan Kadiriyya, wallahi tallahi musulmin nan ɗan Tijjaniya ko ɗan Kadiriyya shi zan zaɓa, ba zan zaɓi Krista ba. Idan wani malami ya ce shi ba zai zaɓe ni ba, ni ɗan Izara ne ko ni Ahlus Sunna ne, yana da hujja da zai faɗa wa Allah. Amma ni in na ce a zaɓi Krista a kyale ɗan Tijjaniya, ba da hujja da zan faɗa a gaban Allah. Ni ba wai ramuwa nake irin ta mutane na kan titi ga magarin mutane ba, duk wanda ya zage ka kai maka ce kai ma haka, ba haka bane ba. Menene maganan nan da ake faɗa jama'a suna ji? Addini ce. Za a tambaye mutum a kan ranar tashin kiyama, wallahi sai Allah ya tambaye ka abinda ka faɗa wa mutane, me ka dogara da shi ko me hujjar ka? Wani ce duk da zagin da intijeniya suke mana da menene ce duk zagin da suke yi din fa? Domin ni na yadda cewa 70-80 cikin ɗari ɗinsu an ba su addini ne a gungunci. Waɗansu suna yi da ikhlasi, gaskiya iyakacin cikin suke kuma da yawa. Abin da zai nuna maka haka, da kwatanta tsakanin shekaru 10 da suka wuce yanzu. Don Allah, yanzu ana samun sababbin mutane su zo su shiga Tijjaniya? So ake a daddal ne na ciki kasa. Irin gajiya ta tsaye da na bakinta. Amma Ahlus Sunna duk inda masallacin Ahlus Sunna yake bai yake yi, arewa yake, arewa yake, duk Ahlus inda ba masallaci ma yanzu akwai, inda ta masallaci kaza ne yanzu akwai, duk inda Ahlus Sunna suke. To kaga ya za ka yi ka haɗa da waɗannan da waɗancan? Mutumin da ka riga ka ci nasara irin wannan a kan shi, me yana ka rikici da shi kuma? Kuma nasarar ba ta ka bace ba, nasarar ce ta Qur'ani da hadisi, addini ne na fitra. Saboda haka ya ƴan uwa, dan Allah kar waɗansu daga cikinku wai dan an faɗi magana akan su mumuna wani ya daina cewa wai shi ma da zabin tijaniya ko dan kadiriya gana zabi kirista wallahi kuskure ne billahi da kika faɗa wannan baka da hujja a wurin Allah ranar cikin kiyama a iyakacin ilimi na da bincike na wallahi a yau dan tijaniya ya wuce su kai zabi shi da kirista na rantsa da Allah din tijaniya din zan zaba dan shi na yana din shi musulmi ne amma in aka same shi ranar da zai fito ce shi fa ba musulmi bane ba shi dan tijaniya ne sai ce to kaga wannan ya bani addition sa ya kamata ku fahimci wannan da kyau wallahi zu 70-80 cikin 100 din su wallahi an kifa su ne ba daidai ba kuma babbar hujja da faɗa muku shine ku gane tsakanin masallatan ku da nasu kuma duk abin da zaku ce ganin malaman yanzu ran suna baki suna ganin mutane suna ta fahimta abinda da sai ka bi dare ana dan ana yanga kafin a baka yanzu a radio ma ake rabawa duk wanda zai karbi tijani a radio da ba amma da sai ka bi dare sai kai wasu da sai ka kama kafa sai ka dawo gobe ka dawo jibi to kai waye waye yanzu kuma duk an riga an fahimta duk an gane an yi walƙiya duk wanda yake cikin duhu ya fito mun ganshi walai walƙiyar qur'ani da hadisi ta haska jama'a zan dasa aya a nan gurin fata na Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya taimaki addinin musulunci da musulmai ya kasantar da kafirci da kafirai kuma wani hau Allah maɗaukakin sarki ya kawar da musulmai kuma Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ba mu zaman lafiya a garinmu da jiharmu da cikin garurrukanmu gaba ɗaya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
Allah ya saka wa mayan da alkhairi kafin tambayoyi akwai tambayoyi sai dai wasu za su ya koyi kamar yadda suke da a da farko mai tambaya na cewa aminan ina ne bukatar malam su Allah ya yi nasiha wa ƴan uwa domin su yi rijista da abinan rijista da za a yi domin zaɓe mai zuwa haka kuma su yi ƙoƙarin shiga siyasa saboda kare musulunci da musulmai na gode
ina jin waɗannan al'amura su nemi tattauna a kan su a wurare da dama na karatu kuma na tabbatar malamai na ƙara wasu a kai a irin da zan yi shi ne lalle ne musulmai mu yi amfani da zaɓe mai zuwa wajen ƙoƙarin tabbatar da mutanen da muka san cewa za su taimakawa manufofinmu na cigaban addininmu na musulunci mu yi amfani da wannan damar kuma wannan dama ba za ta iya wafa yin amfani da ita sai in mun tsaya mun jaddada wato ainihin tasirinmu na zaɓe lokacin da za a jaddada katin zaɓe wannan shi ne fatan da nake mana
a mai tambayar ga mana cewa malam akwai wani hadisi da ya nuna cewa ana iya yin nafila bayan sallan da asar
akwai hadisi cikin sahih al-bukhari wanda yake nuna cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai gushe baina yin sallan nafila bayan sallan da asar akwai kuma hadisi da ya nuna cewa bai dace bai yin sallan nafila bayan sallan da asar da kuma bayan sallan asuba in bayan la'asar ne har sai rana ta fadi in bayan asubahi ne sai rana ta fito to shi ne malamai ke magana akan waɗancan hadisai watakaice dai abinda malamai suka fita da shi na sakamako yin nafila bayan sallan la'asar yakan zama makruhi ne idan rana ta fara ja amma matukar rana tana nan a sama ba ta riga ta fara ja ba rana akwai ragowar zafinta zafinta bai riga ya kau ba to dan mutum ya yi nafila bayan la'asar babu laifi a kansa musamman kuma in nafila ta zama tana cikin zawatul asbab kamar tahiyatul masjid kamar sujudul tilawa da sauran makamantansu wallahu a'lam
a wannan mai tambaya daga bana cewa malam me zai ce game da ilimin jima'i da ake ce za a koyar a makarantun primary da na secondary domin na ji wani malami yana goyon bayan haka
wannan kuskure ne wannan takarda ta ilimin jima'i na samu kofinta ba abin da ke cikin sai fitsara da rashin mutunci wallahi matukar muka yadda a karantar da wannan a makarantunmu to kenan mun yadda a karantar da ƴaƴanmu zina sun suna yara ƙanana kuma rashin mutunci ne ma a ce wai ka wani mutum da za a koya masa jima'i
rago kansa baya bukatan sai ya koya masa dillahi barbara dan adan ne yake bukatan a koya masa wannan rashin mutunci ne saboda haka fasikanci ne da rashin mutunci kawai kuma ya kamata musulmai su fito su nuna rashin goyen bayan su game da wannan tsari ta dukkan hanyoyi da suka dace na'am
a mai tambaya na gaba na cewa abin shi ne akwai wani malamin sunna a dole ku yi hakuri ban da Allah me yasa kuke kawo akan mutum
makafi masu fara to shi ne a matsayin sa na malami muka zama tambaye shi din aka a nan cikin Bauchi wani makawo ne guda uku ko guda biyu zai nuna mana makawo da yake da motoci ko ma shi ta yake
fara tambayar kenan su zauna ina jin lokacin da ka ji karatun a rediyo baka ji shi daidai wanda ko cikakkensa ba ko kuma labari ka ji na farko dai shi kansa karatun da nake yi din ba ma a nan garin Bauchi ma na yi shi ba ka sace kawai aka kawo aka sa a gidan rediyo wannan kenan kaga ina magana ne akan makafi duk inda suke ba wai makafin Bauchi ba ina magana akan na kasa su duk inda suke ba wai sai makafo ba ina magana akan bara ne a matsayin ta na bara sawa'un na kasashe ne ke yinta ko wanda yake lafiyayye ne ke yinta bara ita ce ne magana cewa ba ta da alaka da addini amma dukkan mutumin da yake na kasashe mai larura wannan akwai tsari na rayuwa da Ubangiji ta Allah ya tsara na Qur'ani da hadisi tsari na zamantakewar jama'a da za a tallafa masa a kula da shi sawa'un gwamnatoci ko kungiyoyi na addini ko ɗaiɗaikun mutane lallai a tallafa ma rayuwarsa wannan kenan a cikin zance na sai na kawo batun cewa waɗansu daga cikin ma mabarata ɗin za ka samu suna da hali wannan tabbas ne ba wai ni kaɗai ne da san wannan ba za ka cewa waɗansu suna da hali baya nuna kai da kai ake kai ba ka da halin amma ba ka iya cewa wani ba ya da shi ni da kaina na ga wani aboki na ne ma wanda mahaifiyarsa take bara ya zauna da ita ya gina mata gida ya samu mata mai aiki ya yi mata menene amma duk da haka take fita bara akwai lokacin da sai a zariya aka je aka ɗauko ta kaga akwai irin waɗannan baiwa akwai wata baiwar Allah ta shiga mota daga nan gurin za ta je Jos daga nan Bauchi sun ga mota za ta je Jos sai suka tsaya sai ga wata mota ta tsayar da su suna cikin taxi din sai driver ya fita sai ya je wajen wannan motar sai ake masa maganar cewa wani makaho da suka wuce cikin yana bara ai ana ba shi labarin motarsa ce babban da suke ɗaukan kaya ta yi accident a wani wuri kuma ita kanta wannan taxi din da matar take ciki ta ce ba ita matar sai ta bayar sadaka a kan tafi to kaga akwai irin waɗannan daidaiku waɗanda yake suna da abin da za su ci suna da abin da za su sha amma rashin wadatar zuciya sa suke sawa'un cikin makafi suke ko cikin waɗanda ba makafi ba amma wannan baya nuna cewa kowane makaho da yake bara yana da mota ka fahimci wannan da kyau kaga zantanka daban baka fahimci inda zance na yana ba ko baka ji shi gaba ɗaya ba ko ka ji shi gaba ɗaya ba haka ka fahimce shi ba yadda nake da shi ba amma na tabbatar cewa mutanen da suka ji bayani yan sun fahimci inda zancen ya sa magana kuma na tabbatar cewa ba kai kaɗai ne ka ji wannan zancen ba kila a cikin waɗannan za a samu wanda sun ji wannan zancen kuma tunda zance ne ba sosai ba na maimaita shi sosai da kama a wurare wallahu a'lam tambaya ta gaba na gode Allah ta ga da alkhairi
a saurara da Allah saurara a malam wannan mai tambaya yana cewa ina hukuncin kungiya a musulunci
magana akan kungiya ina jin mun sha maimaita ta yin kungiya a cikin addinin musulunci da manufar a yi aiki na alkhairi ba laifi ba ne amma idan mutane suka kafa kungiya sai suka mayar da cewa wanda ke cikin kungiyar ne kake musulmi duk wanda ba ya ciki ba musulmi ba ne to wannan ya zama kuskure ba daidai ba ne ba duk wannan ya zama kungiyar tiket amma mutum ya kafa kungiya a matsayin ta'awuni alal birri wat taqwa wanda ya shigo cikin aka aiki da shi yayi wanda ya je aiki a wani wuri ko da wajen kungiya shi ma yayi to wannan irin wannan kungiya babu laifi a kanta amma duk wanda zai kafa kungiya ya ce sai in ka shigo ciki ka zama musulmi, in baka ciki ka zama musulmi bane, to wannan kuskure ne ba daidai bane ko waye, wallahu alam. Kuma jama'a ina ganin ku yi mangafawa a daidai nan, ko ba kun san yau gari da laima, waɗansu ku suna nesa, waɗansu a keke suka zo, waɗansu a ƙasa, sai mu dakata haka kar raba ta fara dukkan mutane. Abinda muka faɗa zama daidai, Allah ya ba mu lada, wanda muka kuskure Allah ya ce mana. Assalamu alaikum wa
rahmatullahi. To ni ba wai wa'azi zan yi ba, illa ya ka darasi zan yi. Wato bambanci tsakanin wa'azi da darasi, darasi shine zaka dauki wata matsala ne daga cikin matsalolin addini, ka bi ta daki daki a hankali a hankali, ka fede ta tun daga kanta har wuciyarta, ma'ana ka bi ka fuɗa fede biri har wuciyarsa. Wato abinda nake so ne magana a kansa shine menene musulunci ya tanadar ma yaro daga zaran haifuwarsa har zuwa ranar sunan da ranar suna. Wannan shine darasin da zan yi. Gaba gare ni kuma akwai dan wani littafi mai suna Ahkamul Maulud fi Sunnatil Mutahhara, wanda zan yi amfani da wannan littafin in ringa karanto muku babi babi daki daki, ko ba dan koyi ba ya sanya abin da zan faɗa daidai ne, kuma in kawo shi kamar yadda yake ba ragi ba kari, saɓanin in a ce da ƙwaƙwalwa kawai zan kawo, domin kamar yadda wanda suka san me ake kira hadda suke cewa anna zakira hawana, ko ƙwaƙwalwa kullum tana iya ha'intin mutum. Abinda za mu fara bayani a kai shine yanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya soyanta wa musulmai da su ringa yawaita yaya, su ringa yawaita haihuwa. Na san hadisin nan da yake shahararre, ruwayan Abu Dawud da Nasa'i da Hakim da Ibn Hibban, inda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa tazawwajul wadud al walud fa inni mukathirun bikum al umama yawm al qiyama. Manzon Allah yake cewa ku auri mata masu iya soyayya masu haihuwa. Kaga da aka ce ka auri mace, sai aka ce ka auri mai iya soyayya, ba wai kawai mai son ka ba, ka auri mai wanda in ta tana son ka ma kuma ta iya bayyana maka cewa tana me tana son ka, ba wai ka tsaya kawai wanda ka auri wanda sannan ka ta rike shi a cikin me zuci ne kawai ba. Za ka iya gane haka kuwa tun daga irin tarairayenta da maɗanta da yadda suke magana da kai da yadda suke maka wasa da idanuwa. Allah shi taimake mu. Malamai suka ce manzo Allah ya sake cewa alwalu da masu haifuwa, fa inni mukathirun bikum al'umama yawm alqiyama, domin ni zan yi alfahari da ku ranan gobe kiyama. Wannan kenan. Darasin kuma zai fara da tunda zai fara tun daga abin caran da jariri zai fara yi lokacin da ya sako ya fado daga mahaifiyarsa. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce a cikin hadisin Abi Huraira, Allah shi kara masa yadda, cewa siyahul mauludi hina yaqa naz'atun min ash-shaytani, cewa taran da jariri yake yi a farkon cara da jariri yake yi lokacin da ya fado daga cikin mahaifiyarsa, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa wannan sabiri ne daga shaytan. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a wani hadisi ma cewa yake yi, babu wani yaro da za a haifa a duniya sai hakan ta same shi sai dai Maryamu mahaifiyar Annabi Isa, ita kuma saboda mahaifiyarta ta nemi tsari daga hakan, kamar yadda Alkur'ani ya ba mu labari ifadin Allah madaukakin sarki, wa inni u'iluha bika wa dhurriyataha min ash-shaytanir rajim. Allah kuma ya faɗa mana dai a cikin Alkur'anin cewa ya karɓi addu'ar wannan mata. Allah ya ce fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasani wa ambataha nabatan hasana, وكفلها زكريا أمسلنشي إذن كجل أبار أني موانا هايفوا شيكما دو سامل أبار سيوا أمس هايفوا سنناشي تأنباوا كي مزا مزا إسر مسا دوانا الأبار كسنيا مسا فرنسيكي أتفروش ينسا سبودا idan ka faɗa masa cewa shi kai kuma an maka haihuwa ba zai taɓa mantawa da kai ba har abada, kamar yadda bishara da haihuwa sunna ce ta annabawa, Allah ne maɗaukakin sarki ya fara yi wa annabawansa, kamar yadda Allah ya kaito cikin alqur'ani fanadatul mala'ikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab anna Allah yubashshiruka bi yahya musaddiqan bi kalimatin min Allah وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين الله مدبك كين سركي شيني يفارا يوى النبي زكريا بشارا صام النبي آياء عليه الصلاة والسلام سنة منين المسلم شيئتان در إذن أما تنقوان شايفوا شين أقوة الدعاء دع النبي صلى الله عليه وسلم يكرن تر ko alqur'ani ya bada labarin cewa irin wannan addu'an ake yi, gaskiyar magana ita ce babu hadisi ko ɗaya daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama cewa idan an wawana haihuwa ga abin da ake ce masa, kamar yadda in an matsin yayi aure ga abin da ake cewa, illa iyaka an samu cikin maganganun wasu manya-manyan tabi'ai kamar حسن ابن ابي الحسن البصري حسن البصري يا خسر الفتو سنن باسم نسا الحسن ابن ابي الحسن ده ايوب ابن ابي تميمه السختياني سنا تشوا جعله الله مباركا عليك وعلى امه محمد صلى الله عليه وسلم ما انا الله يسنيا شي مي البركه ني غري كانك زما انا غري غريك mai albarka ba ma sai kai ba kawai har da sauran al'ummar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama. Wannan sunna ce ta malaman malamai magabata suna faɗa ma junansu hakan in an yi haihuwa. Daga zaran an maka haihuwa, abu na farko da ya kamata ka yi shi ne kai maza-maza ka masa tahalik. Tahalik kuwa ana buƙatar da kai ma yaron inda zai yi ma a ranar da aka haihu. Ma'ana tahalik shi ne ɗan taura dabino ka ɗan tura abinan taɓar dabinon a bakin yaron shi kuma ya ɗan mamule. Wannan shi ake kira tahalik. Wannan sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Ba daidai ba ne ba kamar yadda wasu suke cewa wannan abun ƙazanta ne. Idan ka ce ƙazanta ne wannan abun ka yi tusa ne da sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama. Wannan ko bai dace ga musulmi ba ya yi haka. Haka ma kuma zai iya afka shi zuwa wani mummunan bala'i. Saboda haka ka sani manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya yi ma yara da yawa na zamaninsa kamar su Ibrahim ibn Abil Musa al-Ash'ari. Babansa ya kawo hadisi yake cewa lokacin da aka mini haihuwa sai na rungumi yaron na kai shi gurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, sai manzon Allah ya sa masa suna Ibrahim kuma ya tauna dabino ya sa masa a baki. Hakan nan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya yi ma wani ma ba wannan ba mai suna Abdullahi ibn Zubair ɗan gidan Asma'u binti Abi Bakr, yaron da aka fara haihuwa a garin Madina bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kaura daga Makka bayan takurawar da kafirai suka masa a nan garin Makka, ya komo ya kaura to ya dawo garin Madina. Hakan nan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama banda wannan ma ya yi ma Abdullahi ibn Abi Talha. Allah ya tsare mu. Na san abin da ya fi shahara a bakunan mutane ko kuma mutane suka fi ji shine bayan wannan kuma sai ne sai wani abin da ake kiransa hudu ba ko shine kai kiran sallah a kunnan yaro na dama kai ikama a kunnan sana a guda cewa akwai manzon Allah wai an ce ya ce, don haka ake rawaito hadisi dhaifi ba za ta ce manzon Allah ya ce ba, sa'an nan daga baya ta ce ne hadisin bai inganta ba, a'a sai dai ka ce wai an ce manzon Allah ya ce, kaga ta kauce, baka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ƙarya ba. Domin idan ka ce manzon Allah ya ce, za ka shiga cikin faɗin manzon Allah, inda yake cewa wanda ya rawaito wani hadisi daga gare ni ko ya dingina mini wani hadisi wanda shi yana ganin ƙarya ne, shi ɗaya daga cikin maƙaryata ne, idan ya dingina wa annabi sallallahu alaihi wa sallama. Amma idan ka ce wai an ce manzon Allah ya ce, ka kago ce, baka dingina wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shi ba. Shi yasa a yaren Larabci akwai ala ake kira, ake rawaito shi da sigar ƙila aw ruya aw khufiya. Malaman hadisi suna kiran irin wannan taken da suna sighatu tamridi. Wannan hadisi cewa idan aka yi wa yaro kiran sallah a kunnensa na dama na, aka yi masa ikama a kunnensa na hagu, uwar yara ba za ta taɓa cutarsa ba. Ma'ana uwar yara wata sunan aljanati wanda take sanye ƙafafun yara. Wannan hadisi cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce, duk da cewa galibin malaman da suka yi rubutu a wannan babi na aqiqa galibi sukan kawo wannan hadisi su ce mustahabi ne a yi wa yaro kiran sallah da ikama, amma gaskiyar magana ita ce hadisin bai inganta, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa ba. Sai hadisin ma ba wai ya tsaya a matsayin da'ifi ko da'ifin jiddan bane ba, hadisin malamai suke cewa mawdu'i yake. Ma'ana sharbain fil khabar al mawdu'u al kadhib al mukhtalaq al masnu'u wa haythu kana lam yajibu dhikrahu liman 'alima lam yubayyin amrahu. Malamai suka ce hadith al iraqi sharru da'ifi, mafi sharrin hadisi da'ifi shine al-khabar, labarin al-mukhtaraf wanda aka kirkira aka jingina wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Suka ce wa haythu kana, diyan da yake wajen shahara ko wajen kyau wajen magana, bai halatta ka ruwaito shi ka ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ne yake ba, sai dai in ka ruwaito shi saboda ka yi wa mutane bayanin cewa hadisin ne mawdu'i ne kamar yadda muke yanzu. Hadisin da inganta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa ba. An rawaito shi ta hanyoyi guda uku. Akwai hanyar Abdullah ibn Abbas, akwai hanyar Rafi ibn Khalid, akwai hanyar Al-Hasan bin Ali ibn Abi Talib. Zan yi wannan bayani ne saboda ƴan uwa na ɗaliban ilimi, saboda koda wani zai tirke karan gaba ya ce baka ta yaya to hadisin ya zama bai inganta ba, sai ka ce to kaji ta yadda bai inganta ba. Shi hanyar Rafi ibn Khalid dai akwai mutane guda biyu duk maƙaryata ne, akwai Hammad ibn Shu'aib, akwai Qasim ibn Ubaydillah. Malaman hadisi duka sun yi tarayya wajen ce musu maƙaryata. Cikin waɗanda suka ce musu maƙaryata akwai Imam al-Bukhari, akwai Tirmidhi, akwai Ahmad. Hanyar kuma Al-Hasan bin Ali, shi kuma can akwai wani mutumi wanda ake kiransa Yahya ibn Ya'la. Shi wannan mutumi ma Buhari ce masa kazzabun, maƙaryaci ne. Hakan nan malamin Bukhari Ali ibn Abdullah al-Madini shi ma cewa wannan mutum yayi maƙaryaci ne. Wannan babban malami na san ɗan uwa ba san shi ba. Babban malami ne malamin Bukhari sunansa Ali ibn Abdullah al-Madini, wanda Imam al-Bukhari yake cewa mastasghartu nafsi inda ahadin inda illa inda Ali ibn Abi inda illa inda ibn al-Madini, yake cewa ban taɓa raina kaina a gaban wani ba sai a gaban Ali ibn Abdullah al-Madini. To wannan hadisi mutumi ma cewa wannan marawacin hadisi ya maƙaryaci ne. Sai hanyar ita ce hanyar Abdullah ibn Abbas. Haka wannan hanyar akwai wani mutumi na kiransa Al-Hasan ibn Amr ibn Saif as-Sadusi, shi ma dai can ne maƙaryaci ne. To da ce a waɗannan hanyoyi ɗaya mutum da'ifi ne kawai, ko kwanyarsa ne ba ta ja, ko bayi da hadda ne nan, wancan ma bayi da hadda ne, wancan ma bai da hadda ne, sai a ce to kai ba ka da hadda, wannan ma bai da hadda, wannan ma bai da hadda, bari ku haɗu, ku yi haɗin gwiwa, ku tada hadisin. Ma'ana akwai wani jone-jone na malaman hadisi wanda hadisi asalinsa da'ifi ne, a ɗan gyaggyara a gyaggyara, sai a ce ya zama hasan da gairi to amma idan hadisi ya zama wanda suka rawato shi makaryata ne to ko ya zo hanya dubu bayan da zai je ba zai taba tashi ba har abada kamar hadisin idza sa'altumullaha ta'ala fas'aluhu bi butuni aslikum wa la tas'aluhu bi zuhuriha thumma la turduha hatta tamsahu biha wujuhakum fa inna allaha ja'irun fiha baraka wannan hadisi ya rawato shi ta hanyoyi tara amma duk ta hanyoyin tara ba ta hanyoyin managarta ba hanyoyi ne managarta da za su iya tara junansu ba shi yasa malamai suka ce wannan hadisi bai inganta ba har yanzu yana nan a sunansa ne hadisi da'ifi ko da cikin bulughul marami za a ga cewa idan aka haɗa hanyoyinsa zai kai hadisi hasan gaskiyar magana duk da cewa Hafiz Ibn Hajar babban malami ne mun ji mun gani amma malamai sun ce maganan da ya yi ba daidai ba ne ba to wannan hadisi farko dai alamin wannan hadisi ta hanyoyi guda uku in an haɗa cikin da hanyoyin matsalata ne ba zai taɓa tashi ba akwai ka'ida na malaman hadisi wanda zan karanta a baitin larabci in ka je a kasar sai ka je ka dubi fassaranta shi ne al-fuqaha wa jullu ahlil ilmi fa in ata min turqin qura'ini ila as-sahih ay li ghayrihi kama yarqa ila al-husn alladhi qad wasima ba'fa li su'i al-hifz aw irsal aw tadlis aw jahalah idha ra'aw maji'ahu min jihatin ukhra wa ma kana lisisq aw yura muttahama wannan shine ka'idan na hakaito ta cikin waƙe kamar yanda Imam Suyuti shi ma ya hakaito ta cikin alfiyarsa baiti dubu akan ilimin hadisi.